Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Juma'a 19 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Idan Allah ya kai mu jibi Lahadi 21 ga watan nan na Fabrairu, za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a duk fadin kasar jamhuriyar Niger da kuma sauran kasashen waje inda 'yan Niger suke da zama. Kuma kamar yadda na faɗa a jiya, yau mun yi babban kamu.
Haka ne Jamila, ta bakin 'yan Niger yau wato yanzu haka muna tare da mai kasa wato shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu. Idan kuna biye da mu dai a makonni biyun da suka gabata kun ji mu kai tsaye da wasu 'yan takarar shugaban kasar Niger da kuma ko kuma wakilansu mun tattauna da su kai tsaye kamar yadda za mu tattauna yanzu nan kai tsaye da shugaba Muhammadu Isuhu na kasar jamhuriyar Niger kuma dan takarar neman wa'adin mulki na biyu a inuwar jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda haka ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Masu sauraron mu ku biyo mu ku ji tattaunawar mu kai tsaye da shugaba Muhammadu Isuhu na kasar Niger.
Yawa kuma idan muka samu da sauran lokaci masu saurare za mu bude waya ku kira ku yi wa shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu tambayoyin ku kai tsaye. Ko da yake masu sauraron mu ta Facebook da su Twitter sun aiko mana da tambayoyi, yawa za mu yi waɗannan tambayoyi idan da sauran lokaci za mu bude layi ku kira.
Zaɗe ranar murna aiki ne na ɗan ƙasa, kowa ya zan cika aikin shi na ɗan ƙasa. Kowa yi zaɗe na ɗan ƙasa ya cika aiki ne na ɗan ƙasa. Zaɗen shugaban ƙasa har zuwa dipite, har zuwa kwansaye. A zo a hito maza da mata a yi zaɗe. Zaɓe zuwa dipitoci shugaban ƙasa kwansaye maza da mata.
Amin.
Amin. Allah shi yarda.
Jamila, kin ji wata waka ko da baki taba ji ba?
Ban taba jinta ba kuma ta mun dadi dan ma sai ma kin ga bidiyo din.
A na gani sosai. Wannan waka hukumar sadarwa ta kasar jamhuriyar Niger wadda ake kira CSC ita ce da hadin kan wannan kungi wannan hukuma aka mawaka suka hadu suka yi hadaka suka yi wannan waka.
Gaskiya ta burge kuma duk da yaran
sosai sosai saboda kamar yadda kullum muke cewa kasar jamhuriyar Niger an santa da zaman lahiya da kwanciyar hankali. Kuma zaki ga yawanci idan lokaci irin haka na zabe mawaka za su zo su hada kai su yi waka na kiran ƴan ƙasa na jin hankali saboda kin san lokaci ana yakin neman zabe kuma ana hita daga hankali ana wasu maganganu yawa to man saurare kamar da muka ce muku da yanzu haka muna tare da shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya yana neman wa'adin mulkin shugabancin Niger na biyu salamu alaikum
wa alaikum salam
ina wuni
lahiya ina wuni
lahiya lauya ayyuka
alhamdulillah
yawa to da harko dai muna godiya da ka samu dama ka amsa wannan gayyata ta mu ko da yake mun gayyace ka da harko can aka ce baka da dama kuma yanzu sai ga ka kazo
haka ne ka san farko ina cikin yakin zabe naje gari gari naje kauya da yawa da haka ne ban samu dama ba sai yanzu Allah ya sa baka samu dama
yawa to ka hin muhara tambayoyi da harin harko dai da kai da al'umma kasar jamhuriyar Niger baki daya muna muku ta'aziyar rasuwar Abdulrahman Soli tsohon ministan shari'a kuma tsohon babban lauyan gwamnati wanda Allah ya mai rasuwa jiya a gobara a Yamai
to mun gode Allah ya ba ku lada kuma mu ma Allah ya sa mu suka da imani Allah ya ba mu hankuri
amin amin Allah ya ji kanshi ya rahamshi shi ga
hankalinshi kuma sai ya amin
yawa Jamila da tambayar ki za a fara koko da
a dai wannan.
Yawa to tambayar mu ta farko a cikin shekaru biyar din da kai kana mulki me yahi baka wahala?
Alhamdulillah shekara biyar kamar da kike gani mun yi jan aiki a cikin kasar nan. Dama da mun kace zabe yau da shekara biyar na je wannan yakin zabe a wannan lokaci da alkawulla guda takwas. Duka waɗannan alkawulla da duka na yi aiki da akai
yawa ran kai dade ka himmu kai wannan kamar cikin shekaru biyar din da kai me yahi baka wahala a cikin aikin rukun kasar Niger da kai
abin da yafi bani wahala shine harkokin tsaro neman zaman lafiya a cikin kasar mu shine mafi matsala mafi wuya wanda ta bani wahala
To a cikin shekarun nan biyar kuma me kai wanda kake ji kai shi ba daidai ba wanda da idan zaka sake samun dama zaka gyara kai shi daidai
To sai in ce alhamdulillah tun da haka ne son yi miki zancen alkawulla da doka guda takwas domin daga nan ne ya kamata a auna ayyukan da ni yi alkawulla da doka na cika ko ban cika ba da haka ne so in baki kadan cikin
sakamakon zami magana alƙawulan yawa zami amma a ganinka dai a matsayinka na dan adam mutum shugaba kamar me kasa a ganinka me kai ba daidai ba wanda idan da zaka samu dama zaka gyara kai shi daidai
idan za ka samu dama hakan nan abinda nake fata in ƙara gyarawa an yi aiki akai fa amma ta san aka ce mutum tantara ne kuma mutum na da kyau ya kamata ya ƙara da wanka abinda nake ji nake iya gyarawa shine kokowa da rashawa a cikin kasa.
Yawa to ka hin mu ci gaba tunda wannan shiri ne na matasa ran kai dade ko a cikin wasannin motsa jiki wanne ka hiso?
A cikin wasannin motsa jiki? To ni abinda nake so shine kokowa. Kokowa ta gargajiya.
Kuma shi kake yi koko kana yin wani wasan motsa jiki
ba wai ina yi bane
yana ba
amma abin ne yana ba ni sha'awa kwarai da gaske
da ko kuma wannan abu na fahimta cewa launin ruwan hoda shine launin jam'iyyar PNDS a tarayya tambaya ta ita ce wannan ce kala da kafi so ko kuwa
wannan kala kwarai ko ina son sosai da sosai domin abin nan shine ake ce ma a faranshi kabalakin nan mutum na tamma wani abu na zaton yana fata ya samu wani abu to wannan kala ita ce kabal matsayin abin na minike sun gayi ita dai nufi da su wadannan wannan kala da haka da muka zaɓe ta muka bada ta kala ta jami'a PNDS tarayya
yau wato akwai kuma tambayoyi da yawa da masu saurare suka yi mana saboda sun ga hoton shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma hotonka a jikin wata mota lokacin yakin neman zabe to ina hikimar hada hotonka da na shugaban kasar Najeriya
to wannan kasa aka ce ana iya aron bakin mutu a ci masa albasa wannan miya suke suka duka su mutasa suke wannan foto ke domin kuma kasani Najeriya da Niger suna kusan juna kwarai da gaske kasashe ne makwabta kamar dai Hassan da Hussein ne yalla ina zato da haka ne suka dauki foto kina suka sa kuma da foto kin shugaban kasa Aminina Muhammadu Buhari na Nigeria.
Yau wato ga wata tambaya wani tabbaci zaka ba ma duniya cewa gwamnatinka ko jama'anta ko magoya bayanka ba za ku yi magudin zabe ba kuma ba za ku bari a yi magudin zabe ba sannan kuma duk wanda ya lashe zabe za a bashi babu wata jayayya.
Haka ne wannan tambayar ta kira da kokari da gaske. Ni ra'ayina shine lalle demokradiya muke bukata a cikin kasar mu. Dan haka in ko ana so a yi mulkin demokradiya mai daurewa, mulkin demokradiya mai jinkiri, to sai an bar ƴan ƙasa sun zaɓi magabatan da suke so. Dan haka mun ɗauki matakai. Na farko, kuma da kin sani, muna da hukumar zaɓe mai zaman kanta. Wannan shi ne mataki na farko. Na biyu, duk jami'u siyasa na da wakilai a cikin rumfunan zaɓe. Wannan shi ne mataki na biyu wanda muke gani za ya hana a yi maguɗi na zaɓe. A zaɓen da za a yi GB in Allah ya kai mu. Bayan shi akwai kotun koli na Niger. Kotun koli koti ne wanda ke shari'ar zaɓe, shi ma koti ne wanda ke da zaman kanshi. Kidan in kika ɗauki waɗannan matakai guda uku da na gaya miki, to sai ki samu shaidar lalle za a samu zaɓe a yi shi fi sabilillahi. Kuma muna da masu abin na observateur da ƙungiyoyi daban-daban suka aiko a cikin ƙasar ta Nijar domin su kula da yadda ake tahiyar da harkokin zaɓe. Kuma al'ada ce a nan Nijar ya zamanto ko da lokaci an yi zaɓe fi sabilillahi ba tare da an yi maguɗi ba. Kuma ni da kaina ba ni fatan ci wannan zaɓe tare da maguɗi. Abin da ke fata a yi zaɓe fi sabilillahi. Allah ya ba bosa kuma 'yan ƙasar Nijar su samu dama su zaɓi wanda suke so, wanda suke gani yana iya biyan buƙatun 'yan ƙasa, wanda suke gani yana iya fidda ƙasarmu daga cikin halin haka da ke yi.
Yawwa, to a tarihin siyasar demokradiyyar Nijar babu wanda ya taɓa lashe zaɓe daga zagayen farko sai an je zagaye na biyu. Hatta tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Tanja Muhammadu wanda ya yi kowane ɗan siyasa farin jini a Nijar bai taɓa cin zaɓe daga zagayen farko ba. Amma a yakin neman zaɓe ka faɗa da bakinka cewa kwaf ɗaya za ka yi daga zagayen farko. Ta yaya za ka yi hakan?
Sassan abubuwa da yawa zamani ke kawo su. In hal yanzu kina da gaskiya ba a samu wanda ci zaɓe ba zagayen farko, yanzu muna da hujja wadda ke ba mu dama in Allah ya yarda muna iya lashe wannan zaɓe zagaye na farko in Allah ya yarda. Hujja ta farko ita ce kawance da mun ka girka na jami'in siyasa 44. Zaɓe da suka wuce a nan ƙasar Nijar ba a taɓa samun irin wannan ƙawance ba. Jami'in siyasa suna shira sai zagaye na biyu sannan su yi abin nan ƙawance na a zaɓen shugaban ƙasa. Wannan gami zagaye na farko jami'in siyasa masu ƙarfi ƙwarai da gaske 44 sun tsaida da takara sun ba ni goyon baya. Wannan ita ce hujja ta farko. Hujja ta uku da zan gaya miki shine niyyar da muka ɗauka ta ci gaba da jan aiki da taimaka ma talakawa shekaru biyar masu zuwa. Ga su hujja guda uku su da suka ba mu damar lalle in Allah ya yarda 21 ga wannan fata. Wannan kokuwa ba sai ta je hutu ba. Kani na farko za mu samu kayi wanda bai da gabara ko guda in Allah ya yarda.
Yau wato amma ranka daɗe ba ka ganin hudin hakan ba zai gaskanta zargin da ake cewa dama ko riga kun tsara lashe zaɓe da kashi 53 cikin 100 wasu na cewa kun tsara lashe zaɓe da kashi 63 tun ba yau ba cikin 100.
Wannan sai ka san ba 'yan adawa ba abinda ba su gani. Kowa kuma daidai ne ga yi albarcin bakin shi. Mu ma daidai ne mu ga yi ra'ayinmu. Wannan ra'ayina ne na bada. Ni abin da nake gani a cikin ƙasa, alamun nake gani, kuma da irin goyon bayan da muke samu a cikin ƙasar nan, ina ganin ba abu ne ba wanda zai buwayen mu. In Allah ya yarda, GB in Allah ya kai mu kuma ki sauraron rediyo da kyau. Kuma za a yi zaɓe fi sabilillahi ba tare da an yi wani maguɗi ba. In Allah ya yarda za mu lashe wannan zaɓe. Ko biyo wajen Allah yake, da yarda Allah. Za mu lashe wannan zaɓe zagaye na farko.
Yawa, to Han Mu'amadu ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Lumana yana kaso yanzu haka kuma gashi da Allah kai mu GB Lahadi za a yi zaɓe. Shin magoya bayan Han Mu'amadu na iya sa ran cewa za a sake shi kafin zaɓe?
To wannan ba ni ya kamata kima wannan tambaya ba. sarki na shari'a tambaya domin shi abinda ya fuskanta shi ne harkar shari'a ce ba harkar ce ba tsakanin da shi harkar ta shari'a ce alƙalan shari'a ya kamata yi ma wannan tambaya.
Yawwa, to ka ce ka cika duka alƙawuran da kai ma 'yan ƙasar jamhuriyar Niger, amma kuma har yanzu bincike ya nuna cewa Niger ce ƙasa ta 188 a cikin ƙasashen duniya 188 a sha'anin ci gaban rayuwa, ya haka?
Haka ne, domin abu ne wanda ya zamanto mun samu problem da yawa a cikin ƙasar nan tun ba yau ba, shekaru da shekaru, wajen lokacin da an fara wannan jeri na ƙasashen duniya dangance da bunƙasa rayuwar jama'a, yau wajen shekara 25 ake yin wannan jeri. Tun lokacin da an fara wannan jerin, ƙasar Niger ke bayan duka ƙasashen duniya. Nan ba abu ne ba wanda ake iya sakewa a shekara biyar na yi aiki, inda waɗanda suke jagorancin ƙasar nan kan mukamin iko sun yi aiki kamar yadda mun kai. To lalle na tabbata da yau ba za a ci ba ƙasar Niger ita ce bayan duka ƙasashen duniya. Kiriba gani ke gani wurgida ja aikin da an kai shekara biyar dangance da tabbatar da kwanciyar hankali a cikin ƙasa, dangance da girka mulkin jamhuriyar demokradiyya mai ɗaurewa, dangance da ayyukan gyaran ƙasa kamar hanyoyin mota, hanyar jirgin ƙasa da raba lantarki a cikin ƙauye da birni, dangance da tattalin ilimi a cikin ƙasa, lafiyar jama'a, ruwan sha, dukkan waɗannan ayyuka an yi ja aiki sosai da sosai. Amma duk da haka lokaci bai isa ba a canza halin da Niger take ciki, don haka nake buƙatar wasu shekaru biyar domin in ci gaba da taimaka mai ƙasa. Na tabbata kuma samu wannan shekaru biyar ƙarshen su, to za a duba a gani in Allah yarda ba za a cewa ba ƙasar mu ita ce bayan duka ƙasashen duniya.
Yawa, ranka daɗe, idan muka duba sai mu ga yawancin ayyukan da aka yi suna cikin birane ne ba cikin yankunan karkara ba. Sau da yawa mukan je Niger muna shiga yankunan karkara, amma sai mu ga kamar ba a shekarar 2016 ake ba.
Ina gani ba su ne in kya samu zuwa ko ina cikin ƙasarmu a cikin karkara an yi aiki tukuru. Na farko ba su ne in kya san sakamakon tsarin 'yan Niger su ci da 'yan Niger. Shekara biyar an fuskanci matsalar rashin ruwa, ƙarancin ruwa shekara uku. Amma ba a samu yiwuwa ba Niger saboda gwamnati ya ɗauki matakai da suka dace, matakai na taimaka ma talakawa wajen taki, wajen samun iri, wajen duka kayan aiki na zamani. Kuma mun taimaka ma talakawa da abinci, sai da talakawa abinci da rahusa, mun taimaka musu da ba su abinci kyauta. Wannan kukal abincin jama'a ne. Bayan shi in kin ɗauki misalin makaranta irin class da mun gina a cikin ƙasar nan, mun gina class 15,000. In ko ki kwatanci tun lokacin da mun samu 'yancin kanmu shekara 50 har zuwa kamun iko na, abinda an kai a cikin ƙasar nan class 20,000 a shekara 50, a shekara biyar na yi class 15,000. Ta ga wannan canji ne ƙwarai da gaske da ya kamata, kuma kowa ya sani, kowa ya shaida an yi wannan aiki a cikin ƙasar ta Niger. Haka in kin ɗauki misalin tattalin lafiyar jama'a shi ma, ko ku tattalin abin nan ba jama'a ruwan sha, duka a wannan ɓangare an samu an taimaka ma talakawa. Ba za a ci ba yau bayan shekara biyar na jagorancinmu ba abin da canza cikin ƙasar ta Niger. Abubuwa da ya sun canza cikin mayan birane da ƙauye.
Yawwa, to ranka ya daɗe, me za ka faɗa kan zargin cewa fadawanka ne suka hana ka aiki a wa'adinka na farko, kamar yadda kai rantsuwa da Alƙur'ani za ka yi idan Allah ya sa ka ci
zaɓi? Fadawana ba su hana ni aiki ba tun da an yi ja aiki, yanzu na baki sakamakon aikin.
Ina ga abinda ya sa aka yi wannan tambaya, saboda akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ake ganin kamar waɗanda suka san ka suna cewa kamar ba daga kai ba ne, akwai masu kamar maganar kame-kamen mutane.
Wannan 'yan adawa ne, kuma daidai ne mu yi aiki da doka, wanda ya taka doka daidai ne a kama shi. Wannan ba laifi ba ne a demokradiyya, wanda ya laifi doka za ta bugun shi. Ina so in shaida miki su adawa daidai ne su yi irin wannan zargi, domin shi mai maka hasada za ka yi masa rawa cikin ruwa za ci aka ta da kura ni abin da ni rike shekarun nan biyar su goce alhamdulillah alkawulla da ni doka na cika da taimakon Allah ba zan zargi mutane fadawana ba da so hana ni aiki kamar da mutane ke gai a'a alhamdulillah aikin da an kai an cika alkawulla da an ka doka shekaru biyar kinnan alkawulli guda takwas mai alkawulla guda takwas duka an cika
yawa to sai wani na zo kwanakin baya sati uku da suka wuce wajen gudanar da taro da yanda za mu horar da matasa game da yanda za su yi amfani da social media haka da technology da kuma wayoyin hannunsu amma da yawansu sun yi kukan cewa ba sa iya amfani da waɗannan na'urorin da kuma yadda sauran ƙasashen Afirka suke amfani da shi wajen gudanar da sakonsu saboda suna jin tsoro. Me za ka iya faɗa ganin cewa yanzu yanda duniya ta canza kamar ma lokacin zaɓe da kafofin sada zumunci mutane da dama suke bayyana ra'ayinsu suke faɗa wa duniya halin da suke ciki ta me za ka gaya wa yanzu matasan Nijar cewa wannan ba damuwa za su iya amfani da waɗannan kafafen wajen yaɗa manufofinsu?
No, ba damuwa ko guda kuma in ɗauki misalin wajen gwalawa wajen abin na barin 'yan jarida da duk 'yan ƙasa su ga yi albarkacin bakinsu. Ta sani akwai wannan abin na kasafi da Reporters Without Frontiers ke yi a kowace shekara ta Najeriya ƙasashen duniya domin a samu ƙasa mafi ba 'yan ƙasa hanya su wala su ga yi albarkacin bakinsu. Da kamun iko ƙasar ta Nijar cikin wannan jeri ita ce ta 149 ba ɗaya kenan. Yau ƙasarmu ita ce ta 47 kenan. Ka gani mun kamu wajen ƙasa 192 cikin wannan jeri. Wannan shaida ce da lalle mu muna ba matasa damar su ga yi albarkacin bakinsu kuma damar su yi amfani da na'ura da sauransu.
Yawa idan muka komo wannan tsaroron kai daɗe za mu ga cewa ƙasar jamhuriyar Nijar kamar tana tsaka mai wuya. Idan muka duba ga Boko Haram a cikin gida, ga Boko Haram a Najeriya, ga Chad, ga Kamaru, ga rikicin Mali, ga Libya, waɗanda duk waɗannan abubuwa sun tattaru sun sukurkuta kan iyakoki ta yadda ko bi ma na iya shiga ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu kamar yadda muke ji akwai makamai, akwai miyagun abubuwan da ke sa maye irin su koken ana ratsawa da su da ta ƙasar jamhuriyar Nijar. Kama me za ku ya za ku yi ku ƙarfafa tsaro a kan iyakokin ƙasar jamhuriyar Nijar?
To harkar tsaro tana cikin abubuwan da muke aiki sosai a kai. Ka gai matsalolin da ƙasashen makwabtanmu suka fuskanta kamar ƙasar Libya, kamar ƙasar Mali, kamar ƙasar Najeriya inda mun fuskanci matsala ta'addanci ta Boko Haram. Mun ɗauki matakai tun ba yau ba, shekara biyar mun ba sojinmu kayan aiki kuma mun girka duk abin da ya kamata na samun rahoto da cikin lokaci domin ɗauke matakai na rigakafi. Mu kare ƙasarmu, mu kare iyakar ƙasarmu, mu kare 'yan ƙasa kuma da dukiyarsu. Alhamdulillah za mu ci gaba da yin wannan aiki domin sai da kwanciyar hankali komai ke yiwuwa. Da abin da ke yiwuwa cikin ƙasa in babu kwanciyar hankali.
Yawa to ranka ya daɗe, bincike ya nuna cewa sama da kashi 70 haka zuwa ma kusa da kashi 80 cikin 100 'yan matasa ne ƙasa da 'yan shekaru 25. Kuma kukansu a cikin mawasiƙun da suka aiko mana shi ne ayyukan yi da ilimi. Wane irin taimako kike ganin za ka iya ba su wajen ko kuma tabbacin cewa za su samu ayyukan yi domin su samu su ma su fita daga cikin wahalar da suke ciki na rashin aikin yi?
Gaskiya ne, kina da gaskiya. In an kasa 'yan ƙasa gida 100 gida 75 ba su kai shekara 25 kenan. Wannan babban matsala ce kwarai da gaske. Kuma shekaru biyar kenan suka huce mun kula da wannan matsala dangance da tattalin ilimi. Na ba shi misali ɗazu irin jan aiki da mun kai domin mu bunƙasa ilimi a cikin ƙasarmu. Kuma bayan shi mun ba matasa ayyukan yi, mun huddo aiki wajen mun ba matasa wajen 900 a shekara biyar. 700 muka ba su ayyukan yi. Ta gani alhamdulillah ba a manta ba da matasa wajen fuskar tattalin ilimi da kuma wajen fuskar ba su ayyukan yi.
Sai maganar mata kuma ranka ya dace.
Yawa musamman idan muka duba a taron kolin kungiyar kasashen Afirka na 26 da aka yi a watan Janairu. Wato an maida hankali akan kyautata ma mata da kuma kare musu hakokinsu. Rayuwar mata da yawa a ƙasar Jamhuriyar Nijar na buƙatar kyautatawa kuma suna buƙatar a kare musu hakokinsu. Saboda akwai bayanai da muke samu da sakonni cewa akwai matan da ake ma duka a gidajen su na armi, akwai kuma waɗanda ake ma arman dole, haka kuma akwai waɗanda ake ma armi tun ba su kosa ba. Me za ku yi, me za ku ɗauka domin kyautata rayuwar mata a ƙasar Jamhuriyar Nijar?
Akwai matakai da yawa da mun kai aiki akan shekaru biyar da suka wuce domin kare mata, kare ƴancin mata, ba mata haƙƙinsu. A cikin matakan nan ina iya zana na farko makaranta, aika yara ƴan mata makaranta, shaida su a makaranta, ba su ilimi. Akwai mataki, babban mataki da na ɗauka na aika duka ƴan jiya su je su yi karatun boko daga shekara shida har shekara 16, kenan mu tsaida su a makaranta ƙaramin lissahi shekara 10 mace da miji. Wannan mataki ne wanda za a yi amfanin mata ƙwarai da gaske. Kuma mun ɗauki matakai wajen tattalin arzikin mata, domin sai in mace na da abin kare kanta a lokacin nan ne za ta samu wannan matsaloli da ke zana ɗazu a samu a magance su. Duk waɗannan matakai mun yi aiki a kai shekara biyar kina da suka wuce, kuma niyyarmu shi ne mu ci gaba da taimaka mata wajen tattalin ilimi, wajen sama musu ayyukan yi, kuma wajen fama da wannan arme-arme da ake yi tare da mace bata kosa ba, sai ga yarinya shekara 12 an yi mata aure na doli. Duka wannan sanu-sanu muna ɗaukar matakai domin magance irin waɗannan matsaloli.
Yawwa, to muna godiya sosai shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu da ka bamu dama muka tattauna da kai daga ƙarshe. Yawwa, daga ƙarshe.
Daga ƙarshe, ranke ne daga ƙarshe. Yaushe za mu ga cewa Jamhuriyar Nijar ta fara amfani da na'urar yin zaɓe kamar yadda Najeriya ta yi?
Ina ganin zaɓe mai zuwa, in Allah ya yarda. Bayan wannan zaɓe, za mu ɗauka matakai da za a samu a yi zaɓe na'ura kamar yadda Najeriya ke yi.
Yawa, wani kira za ka yi ma ɗaukacin 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar da ke sauraron ka yanzu haka da ma 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar da ke ƙasashen waje waɗanda su ma a wannan karo za su yi zaɓe? Wani kira za ka yi musu na kwantar da hankali kuma da cewa a zauna lahiya, a yi zaɓe lahiya?
Kiran da nake musu shi ne kowa da kowa, duka 'yan Nijar, ina gayyata su mace da namiji su fito ranar zaɓe su yi zaɓe, kuma kowa ya zaɓi ɗan takarar da yake ganin yana iya ƙasa aiki, na iya Cape Town 'yan ƙasa, yana iya hudda ƙasar Nijar daga cikin halin da nake yi. Ina fata wannan zaɓen a yi shi cikin kwanciyar hankali. Ba mu son fitina a cikin ƙasarmu kamar yadda muke gani cikin sauran ƙasashen Afirka. A je zaɓe ana fitina, ana kashe-kashe, ana faɗace-faɗace. Kun gani aka ce kun sauta waƙa ko aka ce zaɓe ba yaƙi ba ne, harkar ra'ayi ce. To ina son 'yan ƙasar Nijar su gane lalle haka ne, shi zaɓe ba yaƙi ba ne.
To muna godiya sosai, ranka ya daɗe da ka ɗauki lokaci ka zo muka tattauna da kai kai tsaye. Muna godiya, mu ma daga nan muna addu'a kuma muna fata Allah ya sa a yi wannan zaɓe lami lahiya, a gama lahiya, saboda in babu Nijar babu mu.
Sosai,
mun gode sosai. Yawa, mun gode, amin. To ma saurare, abinda muka iya kawo muku kenan. Muna godiya sosai da kuka ba mu aron kunnonku kuka saurare mu, sai kuma ranar Litinin da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Abdulaziz Adele Toro wanda ya zaman shi bai ce komi ba, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da kuma injiniya mu Mr. Vasco. Ni Halima Jumro ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Ku huta lahiya.